sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin na yau Litinin 30 ga watan Maris shekarar 2020. Baba ya kuma kirin ya tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanan labarai.
Kimanin mutum 1000 ne suka mutu a jihar New York ta nan Amurka. An gudanar da zaben ƴan majalisu a kasar Mali. Kasuwar hannayen jarin kasashen Turai ta fadi warwas.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an tabbatar da mutane 111 sun kamu da cutar coronavirus a Najeriya. Lamarin da ya kai shugaba Muhammadu Buhari ga saka dokar hana zirga-zirgar jama'a a birnin tarayya Abuja da jihar Lagos da kuma jihar Ogun tsawon bakwanni biyu. A yau Litinin 30 ga watan Maris ne dokar hana zirga-zirgar jama'a a wasu muhimman birane na kasar Ghana, ciki har da biranen Accra da kuma suke fara aiki. Abinda yasa talakawa suka koka suna neman dauki daga gwamnati da masu hannu da shuni. Sarkin Musulmi na North American Alhaji Yahuza Abubakar ya bayyana rashin jin daɗinsa akan yadda wasu 'yan Afirka suke fama da rashin lafiya a birnin New York, inda cutar ta fi kamari a nan Amurka. Ba su zuwa likita domin a gudanar da gwajin coronavirus a kansu, abinda ya ce ka iya jefa mutane da dama cikin haɗari. Yusuf Ali Harande kuma zai gabatar da shirinsa na ilimi, sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Adadin mutane da suka mutu a jihar New York ta nan Amurka a sanadiyar annobar coronavirus a yau sun kai mutum 1000. A yayin da gwamnatoci a fadin duniya suka ƙara daukar tsauraran matakai don daƙile annobar, ana sa ran asibitoci a birnin na New York za su fara samun sauki da isowar asibitin tafi da gidanka na jirgin ruwan sojin ruwan kasar a yau Litinin, wanda zai samar da muhalli ga duk waɗansu masu cutar ta coronavirus ta hanyar ɗaukar masu buƙatar kulawa ta musamman. Ɗaya ta kura asibitin ta jirgin ruwan USNS ta soma kula da marasa lafiya a jiya Lahadi a bakin gabar tekun Long Beach da ke birnin Los Angeles. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da matakan kariya na nisanta jama'a da juna don kaucewa ƙara yaduwar annobar, da ada za su ƙara aiki a yau Litinin da cewar za su ci gaba har zuwa ƙarshen watan Afrilu. A yanzu Amurka ce tafi yawan mutane masu dauke da wannan cutar ta coronavirus a fadin duniya. Italiya kuwa tafi yawan adadin mutane da suka mutu fiye da kowa, kuma har yanzu take cikin tsauraran matakan hana zirga-zirga na tsawon makonni. Ta ƙara ba da sanarwar mutuwar mutane 770 a jiya Lahadi, to amma suna ganin haske na raguwar cutar sannan a hankali da raguwar masu kamuwa da cutar. Masu zaɓe a ƙasar Mali da ke yammacin Afirka sun fita a jiya Lahadi don kada ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisun ƙasar da aka yi tsaikonsa na tsawon lokaci, wanda ya gudana a cikin kalubale biyu na fargabar 'yan tada ƙayar baya da annobar coronavirus. An bude rumfunan zaɓe ne sa'o'i kaɗan bayan hukumomin lafiyar ƙasar sun ba da sanarwar mutuwa sakamakon annobar COVID-19 ta farko a ƙasar, wanda ya ba da adadin mutane 20 da cutar ta kama a ƙasar. Tun a farko an tsara gudanar da zaɓen na jiya ne a shekarar 2018, amma aka ɗage gudanar da shi a lokuta da dama a dalilin ƙaruwar rashin tsaro a arewaci da tsakiyar ƙasar ta Mali, inda ƙungiyoyin 'yan tada ƙayar baya masu alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida da ƙungiyar IS suka karɓe ikonsu a 'yan shekarun nan. Ko a makon da ya gabata an kai harin kwanton ɓauna ga jagoran 'yan adawa Sumaila Sise da tawagarsa a yayin gangamin yaƙin neman zaɓe a yankin arewacin ƙasar. An kashe dogarin Sise, aka kuma yi garkuwa da Sise da wasu mutane 6 wanda tun a lokacin ba sake jin ɗuriyarsu ba.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, a yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus ya haura 110 a Najeriya, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umurnin hana yawo da harkokin shige da fice a jihohin Lagos da Ogun da birnin tarayya Abuja, yankunan da cutar ke ƙara bazuwa. To ko menene ra'ayin al'umman da ke zaune wannan yankin? ga wakilin mu Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
Rahoto na baya-bayan nan da cibiyar da ke sa ido wajen hana cutuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta fitar ya nuna cewa yan Najeriya 111 ne suka kamu da cutar ta coronavirus. Akasarin sabbin alƙaluman da ya san fito ne daga jihohin Lagos da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda jihar Lagos ke da mutane 9 sai birnin Abuja ke da mutane 5. Daga dai jihar Lagos yanzu tana da mutane 68 kenan, a inda birnin tarayyar Najeriya Abuja ke da mutane 21, sai jihar Oyo da ke da mutane 7. A jawabinsa ga 'yan Najeriya domin dakile wannan cutar ta coronavirus, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin dakatar da harkokin zirga-zirga da na shige da fice a jihohin Lagos da Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Dokar da zai fara aiki tun da karfe 11 na daren yau na tsawon makonni 2. To kuwa 'yan Najeriya musamman mazauna birnin Lagos suka ji da wannan doka, ga dai abinda wasu suke cewa.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Adoshi Aibu Dan Sudu. Wannan bayani da shugaban kasa Muhammadu Buhari, alhamdulillah mun ji daɗin wannan bayani na ainihin cewa an rufe iyakoki na shigowa jihar Lagos tare da jihar Ogun gaba ɗaya. To amma abinda nake gani wannan abu akwai matsatsi wanda talakawa za su shiga halin a ƙaraka da halin ni asu, domin kashi 10% a al'ummar Najeriya su ne ma'aikatan gwamnati. Sauran mutum 90 kowa yana bige-bige ne ya yi jaman-jaman ɗinsa domin ya ga ya ciyar da kansa da iyalansa. Kowa yana zaman kansa ne, wanda gaskiya mutane suna cikin matsatsi tun kafin wannan lokacin. Lallai idan ba a hatara ba, to za ana zaton wuta a maƙera, to za ta kasance a masaka. Domin idan corona virus ba ta kashe mutane ba, to lallai in ba Allah yake ba, kuma yunwa da ainihin hawa jini zai kashe al'umma.
Alal hakikan maganan wannan mataki da shugaban kasa ya dauka yana da fa'ida, amma ba annan gizo ke saka ba. Idan ka duba al'umman nan inda muke, jihar Lagos fiye da kashi 2.5 na al'umman nan sai sun fita sun nemi abin da za su ci da iyalansu. Yau idan aka ce su zauna a gidaje, in ma aka ce za a dauki matakin dan raba musu yansu abubuwan masarufi, mutum nawa za su samu? Saboda haka dole in gwamnati ta yi kira akan lalle ta dauki mataki irin wannan, yana da fa'ida, amma sai ta duba ta ga cewa menene za ta iya yi gurgudu na taimakawa al'umma. Saboda mutane da matan can ana cikin wani halin ni'asu.
Tuni dai harkokin kasuwanci ya tsaya ce a birnin na Lagos sakamakon bullar cutar ta coronavirus da kuma wannan sabon doka da gwamnati ta fito da shi. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
A yau Litinin kuwa kasuwar hannayen jarin kasashen Turai ta fadi warwas bayan da ta dan haura sama da farkon bude kasuwar. Kari kan irin damuwa da ake ciki na annobar coronavirus, babban bankin nahiyar Turai ya umurci bankuna da kada su biya kuɗin ruwa akan hannayen jarin su, kana kada su siyi wasu hannayen jari har nan da zuwa watan Oktoba don ganin yadda kasuwar za ta kasance. Kamfanin DAX na Jamus ya fadi da kashi 1.5%, inda ya zarta wasu hannayen jarin. Kamfanin IBEX na Spain ya samu faduwa fiye da kashi 3.5%. Haka ma kasuwar hannayen jarin Asiya ta fadi a kasuwancin yau Litinin, inda aka rufe ta da faduwa a yayin da masu saka jari ke ci gaba da fuskantar damuwa akan annobar coronavirus da ta gurgunta tattalin arzikin duniya. Kasuwar Hang Seng ta Hong Kong kuwa ta samu koma baya da ta kai maki 330, ko a ce kashi 1.5%, bayan rufe kasuwar, inda kamfanin Nikkei na Japan ya fadi da maki 300 daidai da kashi 1.8%, sai hannun jarin Shanghai ya fadi da kusan kashi 1%. Dakarun kurdawa da Amurka ke marawa baya sun yi farautar wasu 'yan fursunoni da ba a bayyana adadinsu ba, da suka arce daga gidan yari jiya Lahadi a gabashin Syria. Gidan yarin Gwairan da ke lardin Al-Hassak na ɗaya daga cikin gidajen yari da dakarun SDF na Syria suke tsare da dubban mayakan kungiyar Islamic State bayan wani yunkuri na kawar da kungiyar mayakan. Kwamandar rundunar ta SDF Ruba Hussein kuma shugaban gidan yarin ya ce wasu kungiyoyin mayakan sun yi wata zanga-zanga ne inda suka lalata kyamarori suka karya kofofi wanda ya ba su damar mamaye hawa daya na gidan yarin ya ce suna ci gaba da farauta danganin an sake kamo ƴan fursunan da suka gudu gamayyar da Amurka ke jagoranta ta ce suna taimakawa da na'urorin bincike na zamani inda ta bayyana cewa akwai karancin ƴan kungiyar IS a yawan fursunoni da suke gidan yarin Koriya ta Kudu ta ce za ta biya kuɗin gaggawa ga ƴan ƙasar da dama a wani yunkurin ƙarfafawa tattalin arzikin ƙasar a wannan yanayi da ake ciki na annobar coronavirus A yau litinin shugaban kasar Moon Jae-in ya sanar a lokacin wata ganawa da wani kwamiti na musamman cewar gwamnati za ta biya kusan dala 820 kwatankwacin naira 300 ga kowane magidanci banda wanda kuɗin shigarsa ya kai kashi 30% wanda ya bada jimillar dala biliyan 7.4 da za ta kashe Shugaban Moon ya ce wannan tamkar wata diya ce ga ƴan kasar da suka kasance cikin kuncin zama a gida na makonni don kaucewa yaduwar wannan annobar ta coronavirus wanda ya hada da killace jama'a da hana su zirga-zirga. Koriya ta Kudu tana da mutane 9,661 da suka kamu da cutar ta coronavirus ya zuwa yau litinin inda mutum 159 suka riga mu gidan gaskiya. Kana mutum 5,228 suka warke daga cutar kasar dai ta sami yabawar duniya akan yadda take gudanar da gwajin cutar na daruruwan mutane a kowace rana wanda hakan ya taimaka matuƙa wajen rage yaduwar cutar
Madalla a gaida Yusuf Ali Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A yau Litinin 30 ga watan Maris ne dokar hana zirga-zirgar jama'a a wasu muhimman biranen kasar Ghana ciki har da biranen Kumasi da Accra ke fara aiki a wani matakin dakile yaduwar cutar coronavirus da ke kara ta'azzara a kasar Sai dai talakawa sun koka akan damuwa da za su fada a ciki kaga suka yi kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su kawo musu dauki ga Dan Ridwan Abbas da karin bayani a cikin wannan rahoto
Effective 1 a.m. on Monday 30th March some 48 hours from now I have imposed pursuant to the powers granted the president of the republic
Somi daga karfe 1 na dare a ranar Litinin 30 ga watan Maris sa'o'i 48 daga yanzu ta amfani da ikon da aka damkawa shugaban kasa karkashin doka ta 2020 doka mai lamba 1012 na iyakanci tafiyan mutane cikin babban jiha Accra hada da kai wutar sanya da birnin Kumasi da sauran gundumomi na tsawon makonni biyu haramcin ya tayar wa jama'a hankali masu hali na tanadin muhimman kaya kamar abinci ruwa da sauransu inda zaka taras ana layi wurin saya su kuwa talakawa da basu da ikon sayan abincin gobe kuka suke suna neman agaji ga abin da wasu da na taras sun dunguma zuwa tashar Alpha Radio a birnin Kumasi neman taimako ke fadi
Ni Hussein da shugaba ya kawo ga gaskiya kawo na damuwa amma ya damu dole ya zama dole mun san mai jira saboda yadda shugaban kasa ya gwada saboda musharin kama amma ga problem da ke nan mu wanda ba mu da karfi gaskiya muna neman taimako shi kawo mu nan wurin alfara yi idan alhaji
So, I've been there, should have a side, so that she. da yawa sun gode raye amma muna da matsala da shi cewa kaman ba shirya ba lamarin ta abinci da wasu kayayyakin da mutane za su nemi su amfani da shi a yayin da za su shiga gida amma gashi dai an ce mu shiga domin tsoro kan da za a yi wannan cuta na annoba ya shafi mutane da dama shi yasa kan haka muna kiran manya masu abin hannu da su ne akan wato abin da afare da ke yi suke hidima ake raba abinci da sauran ababa a taimaka ma jama'a muna gode ma afare Allah ya taimaka musu Allah ya daukaka su amma har yau in wani ya shigo kuma ya muna dadi domin jama'a na da yawa sosai
haramcin fitan ya kuma hana tafiyar motoci da jiragen sama face waɗanda ke hidima ta musamman a yankunan nan ita dai cutar coronavirus ta koro kowa an fada fargaba roƙon mu Allah ya tausaya wa bayinsa Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas Yayin da Amurka ke kan gaba wurin bazuwar cutar coronavirus a duniya da mutane 141,000 jihar New York kuma ita ce kan gaba a nan Amurka da mutane 59,568 ke dauke da cutar bayan sama da mako biyu da hukumomi suka hana zirga-zirgar jama'a sarkin musulmi na North America Alhaji Huza Abubakar ya bayyana rashin jin dadin sa akan yanda wasu ƴan Afirka suke fama da rashin lafiya a New York amma kuma suke zaune gida ba su zuwa ganin likita abin da yake ka iya jefa mutane da dama cikin hadari ya bayyana mana hakan ne a wata hira da muka yi da shi inda yake cewa
Ito wannan abin ruwan dare ne ga mai gari saboda ba zancen ko Afirka ba ko ina mu duka ɗaya ne abin ya shafa ba zancen abin ya shafi kusan abin sun ci ya hiti mutum da mun yi rashin yar uwa ne na jari na ai kaga abin ma ya buge ya hiti mu hak kuma akwai wasu da yawa ma suna kwanci ba su da lafiya kaga abin ya tabe mu sosai sosai
kana nufin suna kwanci ba lafiya har an gano suna da wannan lalura ce
eh ka san suna dai kwanci ba lafiya amma muna da wani illa daya azan bakakken mutane musamman iyawa mutanen mu na Afirka wani abu ne zai yi samu mutum ma sai ya boye sai yana ganin baya son a ce ya kamu da irin wannan ka gane to amma alakul halin akwai mutanen mu da dama da suke kwanci ba su da lafiya musamman wayanda suka je wurin auren nan da aka daura daga Staten Island yawancin basu jin daɗi kaga wani abin irin wannan boyewan ba soyayya ba ne fitowa da shi ba kiyayya ba ne ko shi muke kara kira mutane su haƙuri kowa ya saura gida wanda yake fin kaman bai jin daɗi ya kira doktan su yi magana ya je a tuwa sa ya zo ya zauna gida yana jin ya kaɗan-kaɗan don abin bai da magani suna akwai magani da amurka sun ce ga magani ba magani
to kamar yadda kake cewa wasu sun je wani auren da aka samu wasu sun kamu da alamomin wannan cutar kenan mutane ba su daina taruwa ba ne
eh wato kaga ne ai shine nake magana kaga shi wannan aure da muka ji alhamdulillah amma a lokacin da mayor ko gwamna ya yi zancen cewa ma an taru kan taruwa ya kasance su fi mutane 50 to a lokacin duka sai in ce mu duka mun yi kunnin kashi don wani program ne na aure aka shirya za a yi tun da jimawa an ga an ba da date saboda haka wannan mun ji akwai zancen cewa kar mutane su fi 50 amma da yake kunnin kashi gare mu kuma an ga abin farin ciki ne za a je a kai ƴan uwa sai muka yi kauda wannan muka yi kan ba mu ji ba muka ji aka yi wannan tarayya amma lallai akwai wannan dokokin amma a gaskiya mun yi kunnin kashi muka je aka
To yanzu akwai kira da zaka yi ma waɗanda suke da alamomin wannan cutar don saboda su killace kansu a gida ko kuma su kai kansu asibiti.
Lallai kam akwai nayi kuma zan ƙara yi shine mun ɗauki abin kusan da wasa duk waɗanda suka tafi wurin auren nan wato yawanci sun samu matsala domin wasu mazajen su sun kira na musamman su kira magana ita wa gamar gayya daga can take to da haka mun yi magana muka sanar da jama'a kuma hukuma sun ce duk wanda ya je wurin nan auren mata inda suka je suka yi tarayya to in mutum ya yi wani interaction da ita marigayya to su ake ya yi la'akari ya dinga duba kansa da kyau in ya so mu je wani daban-daban a jikinsa ya yi complain zuwa ga doktansa ko kuma yaje asibiti aje a duba shi a ga menene don mata da yawa na samu labarin wasu mazan su da kansu suka kira na suka ce mai ai ga abin da abin ne ƙara min karfin guwa kenan ma na fito ne magana akan platform da shi to ga abin da ake ciki ba zancin boyewa idan ya lela abin da ya kashe ciki nan ba zancin boyewa ciki abin da ya kashe ciki na so shi wanda ya yi mu'amala da ita lalle ba a ce ya kamu da abin ba amma yaje ya duba kansa in ya so waje wani symptoms jikin shi ya ba zama zai garzaya yaje a duba shi saboda ya kiyaye dan baya
Alhaji Yahuza Abubakar kenan sarkin musulmi na North America mazaunin birnin New York har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuɗin adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai
jama'a mun sauraron mu da wannan yammacin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau muna fatar kuna cikin koshin lafiya idan mun sauraro kuna biye da shirin sau da kafa a makon da ya gabata kun fara jin tattaunawar mu da gwamnatin jihar Nasarawa engineer Abdullahi Sale akan matakan da suke dauka dan kawo ƙarshen barace-barace a daukacin jihar da inganta ilimin allo yau za mu daura daga inda muka dakata a makon jiya
ke morewa kulkuliyar daraja shi
hausa to idan na fahimce ka kana nufin ba wai kawai za ku mai da hankali akan abinci da gurin kwanciya bane wato za ku duba hadda ma kiwon lafiyar su waɗannan yaran da na shi kanshi malamin da iyalansa haka kake nufi kenan
eto muna mun dauka nan farko akan yara ne idan saboda maganar abincin yaran akwai maganar abincin da za su kwanta da sauran su yanzu kokarin da muke yi kenan mu tabbatar akwai wato gine-gine da aka yi a baya amman a nan ta nasara akwai gine da aka yi a garin Shabu saboda haka wannan ginin shi muke kokari yanzu ana sai yara so yawancin aljirin da za a iya dauka za a iya komawa da su gida su yi karatu akwai makaranta na nasara na kusa makarantar boko wanda za su iya zuwa karatun boko tun da kyauta ne a primary bayan sun gama wannan kuma su koma su je makarantar Muhammadiya a Binsu da yamma kamar inda yawancin mu muka yi lokacin muna abin nan to muna so wani manyan garuruwa mu yi haka to ba za mu iya tafiya kowane ƙauye mu yi wannan ba shi yasa kuma yawanci a ƙauyuka idan ka duba ka ga yawanci almajiran ƴaƴan garin ne to barace-baracen nan ya fi ƙarfi da ma a manya-manyan birane kamar irin lafiya kofi Nasarawa Akwanga da sauransu amma idan ka tafi kanana ƙananan garuruwanmu za ka ga yawanci ba almajiran a wajen
to ana iya cewa su kansu malaman suna kokawa ganin cewar wannan nauyi ne da iyaye ke daura musu kuma iyayen nan ba sa ba su kudade da za su yi lalurar su ta yau da kullun hasali ma wannan ne dalilin da yasa suke tura yaran su bara su kawo musu su kuma ainihin ciyar da iyalansu ta wannan bangaren in kuna cewar za ku kyautata ma yaran guraren zama da abinci amma su malaman ba ku duba nasu halin ba wannan kana ganin zai magance wannan matsala
ai na farko tukuna kaji kai yanzu ka fahimci abin fiye da inda yan jarida daga sun rubuta a kwanan baya cewa to gashi nan dan an hana yara bara gashi nan suna juji saboda haka ne sun ga wani da ta hana yara bara a jihar Kano a ga wannan sai abin ya ban dariya nace to kaji yan jarida ba kwa san gyara in mutum mai san gyara ai ba gwamnati da ta hana bara ita ce ta yi laifi ba iyaye da suka dauko yara ba su kula da su ba su ne masu laifi su ne kuma ta tura laifi gare su to saboda haka a dawo kan maganan ka duk ma iyayen da suka kwaso yaya suka kama kai malam sai ka tambayi tukuna kudaden su ina kudin abincin su kai dade ina abin kula da su ina kaza ina kaza ina kaza za a yi wannan to akan malaman za a rinka biyan su wani dan kalilan kudin wata a gane ko da kula da yaran ai dole ba a biya illa dan koyar da su to abin da nake nufi shine kamar yadda kace abincin shi da menene da me ba mu sa wannan ba amma a cikin kudin shi da na wata da za a biya shi kamar yadda ake biyan kowane ma'aikaci zai yi kula da kanshi akan haka
to idan na fahimce ka kana nufin su waɗannan malaman masu koyar da almajiran nan su ma za a sa su akan albashi kenan na gwamnatin jiha
to sai da gaske za mu sa su a wayan su alawar har lokacin da wannan matsalar za mu iya cewa duk muna jiran yanzu abinda kwamiti ta za ta faɗi in kwamiti ta ce misali don waɗanda muka riga muka zama muna da su a jiha za mu yi kokari mu sa waɗannan malamai a wani salari daga nan kila zuwa a ce shekara ɗaya ko daga nan zuwa wata takwas ko daga nan zuwa shekara ɗaya da rabi ko wani abu har kafin a samu kan wannan zan to idan kwamiti suka zo da haka to haka za a yi amma ba za mu ce za mu ɗauke su a ma'aikatan gwamnati da dindindin hannun da biyan su kuɗin wata kenan ba za a yi haka ba
To da dama za ga cewar a shekarun baya an kawo tsare-tsare gwamnatin tarayya ta kawo tsarin almajiri tsangaya gwamnatocin jihohi sun dauko wannan tsare-tsaren amma kuma sai a ga cewar ya gaza wannan tsari sai a ga kwana ɗaya kwana biyu an watsar da shi wannan kana so ka shaida ma al'umma jihar Nasarawa cewar ba gudu ba ja da baya akan wannan tsari kenan
a wannan tsari kan tunda mu mun taso mun so mu yi shi da gaske za mu tsaya mu amma idan ka duba din da suka faru baya kamar zamanin president Jonathan idan ka duba lokacin ai an dauko maganar alwajirancin nan har gine-gine an yi musu to amma Jonathan mafi kuma sai aka watsar da wannan kaga irin wannan abin da ke faruwa kenan saboda tsarin an yi ne kawai na gine-gine ba tare da irin abubuwan da kake faɗi yanzu ba tare da kuɗin wata na wayannan malamai ba ba tare da abincin da za a ba su ba saboda haka ba a dauki hanyar da za a samu a ci gaban abin ba shi yasa muke yi da wuri yanzu saboda in Allah ya da kila mu sai mu samu kan zaran yadda inda aka dauka abin an yi ne da son zuciya
masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakon namu injiniya Abdullahi Sule gwamnan jihar Nasarawa da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
a maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman
sani kuma dalla a ganshe ka yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuma sauraro kuka aika mana
a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta yace muna jajantawa gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai bisa kamuwa da cutar numfashi ta coronavirus da fatan Allah Ubangiji ya bashi lafiya da sauran waɗanda suka kamu da wannan cuta a Najeriya da duniya baki daya sakonmu na gaba ya fito ne daga Sadiya Sa'id Daura yace matakan da mahukuntan Najeriya da Niger suka dauka na takaita zirga-zirgar jama'a don kaucewar kamuwa da cutar coronavirus wani abin damuwa ne ganin yadda babu wani tanadi da mahukuntan suka yi wa talakawa don samun saukin rayuwa sai kuma sako daga Isuhu Dilan Faki yace salon VOA Hausa muna roƙon Allah ka yi mana maganin dukkan wata cuta da ke barazana ga rayuwar al'umma daga nan sai sakon haɗin gwiwa daga Baffa Haruna Bajoga da Abubakar Jibrin Dangusau suka ce muna fata masu rike da madafin iko da manyan masu ɗaukar albashi mai tsoka a Najeriya za su yi koyi da ministocin kasar wajen sadakar da wani bangare na albashin su saboda bada gudunmawar yakar annobar cutar coronavirus mai barazana ga rayuwar al'umma sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Ado Salati Goma Annabi yace VOA Hausa yau na shigo filin ne domin in nemi alfarma ga malamanmu na addinin Islama da cewa dan Allah duk safiya su dinga saukewa kasar mu alkur'ani mai girma don ganin Allah ya murkushe mana wannan cuta ta COVID-19 to jama'a ku ci gaba da aika mana sakonninku ci gaba kuma kasancewa tare da mu godiya muke yi ku huta lafiya
madalla yanzu kuma ga Yusuf Harande ya dawo mana da takaitattun labaran duniya
kimanin mutum 1000 ne suka mutu a jihar New York ta nan Amurka an gudanar da zaben ƴan majalisu a kasar Mali kasuwar hannayen jarin kasashen turai ta fadi warwas
masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shiri yanzu madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da kuma injiniya mu na wannan lokacin baba ya ku makeri ke cewa a huta lafiya sai mun hadu insha Allah a cikin shirin mu na dare assalamu alaikum